أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saboda godiya su tabbata ga Allah madaukaki da cikin ni'imarsa da kullum muke gode mata ya hada mu a wannan masallaci na Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na Laraba 7 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 29 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin milandiya. Ci gaba da bin da kuma kokarin karanta abin da Allah ya yassare dangane da bayanai da sharhi na ma'anonin aya ta 58 zuwa ta 59 a suratul Nisa. Jiya abinda muke karantawa dangane da fadin Allah madaukaki, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Cikin wannan aya da abubuwan da suke da alaka da ita mun yi magana akan abubuwa da yawa, musamman bangarorin amana da kuma abin da ya shafi adalci. Magana adalci ne muka fara, kuma yau za mu dora a kai insha Allah. Abu ɗaya da na san na yi ishara a kansa amma ba mu kammala magana a kansa ba, cikin nau'o'in amana akwai amana da take da alaƙa da al-aqwal, ma'ana amanar da aka ba mutum ta zance. Mun ɗan yi ishara da zuwa ga da kuma tambihi akan muhimmancin maimaitawar. Fa'idar ta ita ce nuna mana abin da ke cikin yaɗa sirrin juna na sharri. Hakika mutum ya amince maka da wani sirri nasa, ko da ba wai don kwaɗayin ka je ka yaɗa shi a majalisa ba, haka kawai ka bai wa wani labari, ya kamata ka ga girman abin, lalle wannan yana cikin cin amana. Wani lokaci mai maganar yakan sarraha ya ce wannan maganar amana ce, kar a gaya kowa. Wani lokaci kuma yana ganin baya buƙatar ya faɗi haka, ya yi bawa hankalinka, ya dogara da cewa ba ka da magana. To ya kamata mutum ya kiyaye ko an faɗa ko ba a faɗa ba, muddin wannan abu sirri ne na wannan mutumin, to in ba shaida aka neme ka ba, ba dalilin da zai sa ka ba da labari. Kun ga dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa, kun san kissar Annabi sallallahu alaihi wasallam da aurensa, da sayyidina Abubakar ya ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da niyyar aure dangane da Hafsa ‘yar Umar, da aka neme shi ya neme ta, sai ya nuna baya bukata, har ran Umar ya ɓaci. Ashe dalili shi ne sai sayyidina Abubakar yana da ilimin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya ambata dangane da ita. To amma saboda baya son ifsha'in sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya shuru, wanda wannan abun har zai sa Umar ya fara fassare-fassare, amma Allah ya sa ba a yi hakan ba. Saboda ita magana, kamar yadda Bahaushe ke cewa, idan baka faɗe ta ba kai ne kake da ita, haka ne? Yau, kana da damar ka fasa, akwai abubuwa da yawa da ka sani akan wani, wani sai kai ta kallansa da shi, amma tunda duk duniya ba wanda ya sani sai kai, sai ka ga jama'a duk ba sa kallansa da wannan abin sai kai kadai. Ko? To, taimakon kanka ne da taimakon hankalinka da taimakon shi da mutuncinsa, ka riƙe magana nan har abu da ka da kowa ya ji. Kada ka ɗauka wani abu ne na wajibi cewa in ka zo mutuwa za ka yi wasiya, to dama akwai wani sirri da na aji dangane da wani, bari in gaya ma kai ma ka ci gaba. Ai, ba hannun goba ake da sirrin mutane ba, ko ba haka ba ne? Ba daidai ba ne. Duk abin da abqahu Allahu ta'ala sirran yahfadhu Allahu tabaraka wa ta'ala bihi 'irda akhik fahfadhu fahawil an tubqiyahu sirran maktuman. Duk abinda Allah madaukaki ya so ya zauna ya wanzu a matsayin sirri dangane da dan uwanka, wanda a cikinsa akwai kiyaye mutuncin dan uwan nan, to da Allah kai ma ka yi kokari ka kiyaye mutuncin dan uwan nan naka. Kar ka gaya wa kowa, ka daina jin zugi da radadi da muntsimi cewa sai ka gaya ma wani labarin sirrin dan uwanka, ka bar shi tunda ba a sani ba, ya wuce. Wani abin saninsa cutarwa ce, akwai wani ilimin da zai sanya cutarwa da rashin lafiya ga wani in ya ji shi. Akwai wani mutumin da ake ganinsa da daraja da mutunci, in ka ba da labari a kansa dangane da wani abu sai mutuncin ya zube. To tunda ba za ka cutu da zubar mutuncin nasa ba, ka bar shi don Allah, ka tsare, babu abin da zai same ka in baka faɗa ba, kuma la'alla ka samu lada akan wannan. Za ka da Allah mu duka kiyaye wa junanmu sirri, sawa'un an nemi cewa wannan amana ce ko ba a nema ba. Daga cikin abin da zai ƙarfafi wannan magana, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada ɗayanku ya je ya yi abin da zai yi dangane da iyalinsa cikin dare ba wanda ya sani, shi ne an yi fubiya. Sannan ya zo da safe yana hira a majalisar sai ya ce jiya kaza da kaza da kaza dangane da iyalinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan misali,
saboda ya zama misali ne akan kowane abu, sai ba da misali da abin da ɗan adam yake kyama da kansa, da wahala ka samu mutum mai hankali yana wannan. Ko? Yawwa, da wahala mutum mai hankali ya zo ya zauna yana ba da labarin abin da ya shafi iyalinsa, tsakaninsa da shi da ita, musamman abin da ya shafi kwanciyar aure. Cin ya zo yana ba abokai labari. Ka iya ba, ina nufin za ka iya ji ana ba da labarin rikici da ya faru, an saba, an yi kaza, an yi kaza, ya ba ta haƙuri, ta ba shi haƙuri, abin ya wuce ko? Amma wancan abin da mutum ya zo ya ba da labarinsa, gaskiya ba ni tsatsan mutum ba nake ba. Ko a cikin masu hankali, to shi ba shi a ciki. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da wannan don ka ga girman abin, cewa ba daidai ba ne ku yi abinku sannan yara su zo su sani. Me yasa ko faɗa tsakanin miji da mata su yi abinsu a ɗaki in suna da yara, kada su bari ‘ya’yansu su san cewa yau an saɓa, su yi abinsu can a ɓoye. Me aka yi to yanzu idan mutum mai duka ne da zagi da ɗaga sauti, aka ga duk ‘ya’yansa suna jin abin da yake gaya wa mahaifiyarsu, to kuma babu abin da ke lalata tarbiyyar mutum irin ya ji irin sirrin da ke tsakanin uwa da uba, musamman na wannan abin da zai zubda mutunci. Yaro in yana da wayo ya riski irin wannan, to baya fita daga kwakwalwarsa. Kuma duk lokacin da abu ya zo kansa, sai ka ga shi ma wannan abinsa ya zo ya tuno. Ta nan sai zama cewa ashe an ba shi tarbiyya mummuna tun yana ƙarami. Haka a kiyaye. Maganar sirri ne a daure da Allah a riƙa kiyaye ta. Shi ilimi ba kowanne ilimi ne in an san shi ake faɗarsa ba. Ku ga dai ilimi na addini ma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin da ke nuna halaccin ana iya ɓoye ilimi domin maslaha. Ko? Duk shekara sai mun wannan maganar Al-Imam Al-Bukhari har babi ya buɗe, ya kawo hadisai ƙarƙashin wannan babi, cewa ya halatta kitmanul ilmi lil maslahati ko lil maslahati. A ɓoye ilimi ba wai ana nufin mutlaƙan kowane ilimi ba, amma akwai wani abin da in ka faɗe shi zai tada hankali, akwai wani abin in ka faɗe shi zai sa a je a yi zanga-zanga, akwai wani abin in ka faɗe shi zai je a kashe wani, akwai wani abin da in ka faɗe shi mutuncin mahaifinka da mutuncin ɗan unguwarku da sauransu zai zube, to sai ka shuru ka kyale shi. Ba tilas ne sai an ji ba. Kar ka ce wa ai amana ce sai na sauke nauyi, wai ya ɗora maka nauyin da sai ka sauke shi, ba a ɗora maka ba. Mutum yana sauke abin da aka ɗora masa ne, to wannan abin da aka ɗora maka shi ne wannan ɗin kar ka sauke, shi ne abin da aka ɗora ma. Don haka an ɗora maka ka riƙe shi har ka mutu kar ka sauke, shi ne ka ɓoye sirrin ɗan uwanka. Yana daga cikin darussa manya da suke da alaƙa da wannan aya da muke magana a kai. Daga ciki har yanzu darussan akwai wajabcin mutum ya ba da shaida, ya shigo cikin wannan ada'in amana. Daga cikin amanoni akwai shaida, an kafa shaida akan cinikin wani gida kuma aka sa ka a ciki, aka ba ka takarda ka sa hannu. To idan wani abu ya taso dangane da wannan ciniki da aka yi, ko gida ko fili ko babur ko keke ko makamancinsa ko waya, ka shaida rana kaza da kaza da kaza tsakanin wani da wani an yi kaza, wani shaida, to kada ka ce ba za ka je ka ba da shaidar ba in an bukata, domin rashin ba da ita zai sa haƙƙin wani ya tozarta, ko haƙƙin wancan da ya shigar da kai a ciki wanda kila yanzu ba shi da rai, ko kuma haƙƙin wannan wanda aka sai abun a wurinsa kila shi ma yana da rai ko ba shi da rai. To kaga wannan rashin ba da shaidarka zai jawo mummunan abu. Kuma daga cikin darussan musamman a wannan, tunda aka ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al-ada'u mun yi wannan maganar ko al-ada'u innama yatimmu idza tamma al-hibbu war ri'ayatu shi miƙa abu da ba da shi da cika shi yana yiwuwa ne idan ka kiyaye in dama baka kiyaye ba tunda aka baka ai kaga ba za ka iya bada abinda baka kiyaye shi ba to wannan malamai sai suka ce yana nuna mana idza kana hadha shay'ul mu'taman kalaman wa hadithan wa shahadatan yajibu an tu'adda kama hufizat wajibi ne a bada ita irin yadda aka kiyaye ma'ana in an baka in lafazi ne in zance ne to ka kiyaye shi yadda aka faɗe shi domin canza lafazi a cikin saƙon magana yana canza ma'ana daga ma'ana ɗaya ta koma ma'ana dubu zuwa miliyan ɗaya gwargwadon adadin mutanen da ka gaya musu ai kun san wannan ba ku ko ba ku gane wannan ba yawa idan mutum aka ba shi labarin wata mas'ala idan ya rike ta da ka ma'ana ya rike ta kai da ma'ana to in ya ɗauki ya canza lafuzzan ba yadda aka gaya masa ba to haka shi kuma in ya baiwa wani to wanda ya je daga wurinsa waɗannan lafuzzan nasa su zai kiyaye daga nan zai fahimto tasa ma'anar da zai fahimta to in ya tashi hikaya shi ma in da ma'ana ya rike ba da lafazi ba sai ka ga kafin a je a dawo zancen da yake na yabo ne sai ya iya dawowa a matsayin zancen zargi haka ne ko ba haka ba ne ai akwai wani misali da suke bayarwa a masu hikima ta irin wannan wani video da aka yi ko clip na jin dukkan kuma kun san shi wasu mutane wannan ya rada wa wannan wata ma'anar wani zance shi kuma ya gaya wa na gabansa shi kuma ya gaya wa na gabansa aka yi layi na kafin na gaba can da zai gaya wa wanda zai announce maganar aji sai ya faɗi wani abu daban da wanda na farko ya faɗa saboda me transmission na information idan aka kuskure wajen tahammuli to dole za a kuskure wajen ada'i kamar ilimin hadisi ne yawa ilimin hadisi akwai tahammul da kuma me ada'i tahammuli shine daukar lokacin da ka dauki ilimin lokacin da aka yi maka haddathana da zaka zo ka ce lokacin da zaka zo ka ce kai ma haddathana to wannan ada'i ne amma lokacin da aka baka labari to wannan lokacin shine tahammuli ka dauki abun ka kiyaye lafazin haka duk abin da aka gaya maka in lafazi ne sosai ka tsaya ka kiyaye inda bukatar rubutu ka rubuta yadda in ka tashi gaya ma wani to zaka faɗi tsagwaren yadda aka gaya ma amma mu yanzu tsakanin da Allah ya muke a labarai idan mutum ya ji abu to sai ya juya shi ya markade ya yi assimilating ɗinsa a ƙwaƙwalwarsa ya juya shi ya yi sharhi ya yi ta'aliki ya yi hashiya ya cika shafin da ƙarin bayaninsa san sai kwashi waɗannan ƙarin bayanin gaba ɗaya sai ya baiwa na gaba da shi a ƙarshen magana wanda zai ji sam ba haka na farko ya faɗa ba haka ne to yana daga cikin rashin kiyaye amana mutum ya canza zancen mutum ba yadda aka gaya masa ba wannan in ta kama mutum zai ba da shaidar kenan to ya ba da ita da lafazinta da aka bashi kada ya canza lafazi domin in ya canza lafazi ma'ana za ta canza in ma'ana ta canza mazmuni zai canza musamman kuma a cikin abin da ya shafi qada'i da masail da na fiqhu a mu'amalat kamar da kuka sani itibari bil ma'ani ne ko yawwa da maqasid su ake kallo wajen yin hukunci ba lafazi ba saboda lafazi zai iya daukar ma'anoni amma in an same shi ya fi cika komai da komai to daga lokacin da ka canza lafazi to zaka iya canza ma'ana haka ka kiyaye shi yasa kuka ga malaman hadisi duk mutumin da yake mai launi wajen rike abin da ya ji, to sai su aje hadisinsa. Domin ko zai iya faɗin abin da ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, ya ce ya faɗa. Amma masu kwanya sosai, masu rike abu, yadda aka gaya musu haka suka rike, to irinsu su ne waɗanda ake ɗaukar hadisansu. In a zamanin mu duk ba za ka karɓi hadisanmu ba, ba ma rike abu. Ko ba haka ba ne? Allah ƙara mana fahimta. Daga cikin abubuwan da za su taimaka za mu fahimta har yanzu, wajibcin yin adalci. Wajibcin yin adalci to shi ne, madama muka zo kan sai za mu karanta daga cikin abin da malai ambata kafin mu dan tabo wani abu da fa'ida in akwai lokaci da yake da alaka da iya maganar adalci. Na san dai adalci kowa a cikin ku ya san shi, ya san fa'idarsa. Malami yana cewa wal muradu bil adli alladhi amara Allah bil hukmi bihi, abinda ake nufi da adalci wanda Allah ya umarni ai hukunci da shi, huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulih, shine abinda Allah ya shar'anta bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam. Nan abinda malaka ke nufi ba iya maganar hadisai yake nufi, yana magana akan duk abinda Allah ya shar'anta saƙonsa yazo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga duk abin da ke cikin Alkur'ani ya shiga ciki, shine ma farko, shine aula bid-dukhul, ma'ana nususin Alkur'ani da kuma shari'o'i dai da Allah ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka dawwana a cikin hadisai malamai suka ruwaito daga sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min al-hududi, na iyakoki da aka sa na haddi, punishment da aka tsara, wanda yake za a yi masa kaza, wanda yake za a yi masa kaza, shi yake cewa mene? Hududi, jam'in haddi. Da kuma al-ahkam, da kuma hukunce-hukunce da za a yi su, waɗanda aka gina su akan ijtihadin alƙali, wanda ya tawassalu ila al-haqqi bihi, ta wannan ijtihadi din, to nan hukunce-hukuncen da suke da alaka da halal da haram da sauransu da abinda dai za a ijtihadi a cikinsa, duk wannan suna ciki. Sai ce wa hadha yastanzimu ma'rifata al-adli li yahkuma bihi, wannan yana tilasta lalle mutum mai hukunci ya san ma me ake cewa adalci din. Me ake cewa adalci? Wajibi mutum ya sani. Alƙali yana daga cikin babban abin da ake nema a wurinsa, maganar adalci. Za mu yi ishara zuwa ga wannan insha Allah. Wa hadha yastalzimu ma'rifata al-adli li yahkuma bihi, domin ya hukunci da shi. Walamma kanat hadhihi awamira hasanatan adilatan, yayin da waɗannan umarni da Allah ya bayar a nan, umarni ne ma wato waɗanda suke masu kyau kuma sannan masu adalci. Qala, sai Allah ya ce, inna Allah ni'im ma ya'idukum bih, Allah ta'ala kai ma dalla da wannan abin da yake muku wa'azi da shi, ma'ana abin nan da Allah yake muku wa'azi da shi, ashe isdarul ahkami yusamma wa'azan wa yusamma maw'izatan, ko isdarun hukunci da ba da labarin da Allah ya yi sunansa mai wa'azi. Wa'azi, tunatarwa, gargaɗi, faɗakarwa, duk yana cikin abin da ake kira wa'azi. To ma dalla da shi abu ne mai kyau, abu ne kuma na adalci, domin babu inda za ka samu abin da ba daidai ba a cikin shari'ar Allah. Duk wanda ya ce wani abu ko ba daidai ba, in ka duba nasa ka auna, za ka ga babu buƙatar ma'awo, in dai ya saɓa wani Allah, to tabbace wancan ɗin shi ne wanda yake ba daidai ba. Haka ne ko ba haka ba? Babu buƙatar mazance. Duk wanda hukuncinsa ya saɓa wani Allah, to nasa ne ba daidai ba. Tabbace na Allah shi ne daidai har ƙiyama ta tashi, kuma babu canzawa. kun yadda ko da matsala wani adun kule haka abubuwan suke ka iya cewa wani lokaci zai iya zuwa a kasa yin wani abu to kasawa daban sokewa da rashin dacewa kuma daban an gane yauwa amma shi yasa dole ka yadda ka sawa zuciyarka wannan hukuncin shine daidai ko ka iya yi a kotu ko baka iya yi a kotu ba kaga dai kana nan da imaninka rashin iya yin abu za a tuhume ka ne da kasa yi an ce ka yi baka yi ba ko amma zuciyarka bata ƙaryata ba to ka tsaya a matsayin ko zuciyarka bata ƙaryata din ba yafi da a ce ka tafi da cewa wannan bai dace ba ba na wannan zamanin bane mu mun shiga zamanin da ba a buƙatar irin waɗannan dokokin wannan dokokin akwai barbarism a cikin su turawa ba sa so don haka mu aje su a gefe mu dauko wanda zamu zauna lafiya da su to nan ka shiga matsala an gane wannan yawa shi yasa nake nana ta wannan zance to wajibi mutum ya san me ake nufi da wannan adalci din yadda zai wannan yawa to sai Allah madauki shi inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira yace wa hadha madkhul min Allah wannan yabo ne daga Allah madaukaki li awamirihi wa nawahi Allah yana yabawa umarninsa yana yabawa abubuwan da ya hana abin yabo ne Allah yana yabawa kansa Allah yana ba girmama kansa domin shi jin girman siffarsa ce mu ne aka hana mu yabawa kanmu dan tsarkakewa mu aka hana mu yi wani abu dan gori ga wasu mu aka hana mu girmama kanmu mu ji girman kai Allah ya haramta wannan yana cikin manyan abubuwan da Allah baya so an fahimci wannan sai shi wa hadha madhum min Allah li awamirihi wa nawahi li istimalihan ala masalihi darai domin waɗannan abubuwa da umarnin Allah da hannun da Allah ya akan wasu abubuwa kada a yi to sun kunshi maslahohi na duniya da lahira maslahar duniya da maslahar lahira tana cikin bin umarnin Allah da kuma nisantar abinda Allah ya hana in dai kana so ka samu maslaha me ma'anar maslaha mafita shi yasa na tambaye ku Hausar ta ku da mu samu me me maslaha kowa an ka tambaye zai ce ya fahimta to ya fi cancanta ya fi daidaito to ku haɗa su duk abin da kuka faɗa duk daidai ne ko da tsirar da cancantar ko da daidaiton amma wajen fassara amfani da alheri yawwa an gane yawwa duk abin da shi yasa ake kiransa da turanci suna cewa common interest shi ne ake cewa maslaha duk abin da zai haifar da amfani ga al'umma baki ɗaya duk abin da zai amfani da zai haifar da amfani gare ka kai shi ma maslahar ka ce yawwa amfaninka alherinka biyan bukatarka duk shi ma ya shiga ciki in ka haɗo duk waɗannan kalmomin ka tattara su in ka cure su za ka iya fidda one word daga duk abin da kuka faɗa ɗin nan ku fidda kalma ɗaya za ku ya to ita ce maslahar kun gane abin ko yawwa wani ya ɗauka an ce maslaha na nufin in rikici ya faru a zo a fidda maslaha shine mafita to ba ga ake nufi an gane maslaha shine amfani alheri cimma buri tabbatar da abinda ake so a cimma na alheri da ma'anoni dai makamantan wannan da wanda kuka faɗa da wanda baku faɗa ba da wanda ke zuciyata ban faɗa ba da wanda ma baku faɗa ba in dai wannan ma'anar yake muni zuwa gare ta shi ake cewa mene maslaha to idan aka bi umarnin Allah aka nisanci hanin da Allah ya hana a kowane lamari to za a samu alherin duniya za a samu alherin lahira to wannan ita ce maslaha za ka zauna lafiya a duniya Allah zai ma arziki Allah zai ɗauka kaka sannan kuma a lahira ka shiga aljanna an samu me maslaha ta da addarai ne to shi wannan shine sannan yace wa daf'i madarihima kun gani da aka kawo kishiyar kai ma ka gane me ake nufi da na farkon madar abin cutarwa kaga kenan kishiyar abin amfani yawa don haka maslaha abun amfani abun alheri madar kuma shine me abun cutarwa to yana tunkuɗe abun cutarwa duniya da lahira in dai ka bi umarnin Allah zaka ga alheri kada ka shiga cikin sahun masu cewa wannan shari'a ce mun tsanani ba zan iya ba ka dauka yadda Allah ya ce a dauka ka tafi a haka inda ka kasa Allah ya san ka kasa an fahimci abu li'anna shari'aha domin wanda ya shar'anta waɗannan umarni da hani as-sami'ul basiru ne shine mai ji kuma mai gani yana jin komai na complaint ɗinku yana jin komai na complaint ɗin halittun da ku ba kwa jin magana su shi yana ji kukan da kwaɗi suke yi da kukan da ƙwari suke yi da kukan da duk wata halitta take yi Allah ya san da shi ya fahimci ma'anarsa ya san me suke so mu kuma iya namu muke ji yaya za a yi wanda yana jin kukan kowa yana jin naku in ya ce ku a tsakaninku ku yi kaza to ai kila ko dan maslahar ku tsakaninku da yadda kuke zama da waɗancan da ba kwa ji la'alla akwai wani alheri a nan ku ne ba ku sani haka ne ko ba haka ba don haka tunda Allah shi ne fi kowa sanin halitta yace kuma ga yadda dokarsa yake so a bi to kowa ya rufe bakinsa ya bi dokar Allah in ya ce idan mutum ya yi zina a yi masa bulala in bai taɓa aure ba in ya taɓa aure a kashe shi sai wani ya zo ya ce za a yi zancen ɗauke rai laifa laifa yana da ƙima yana da muhimmanci musamman wannan masu bautar ɗan adam na zamanin yanzu ko ku sani ba ku san yanzu zamanin bautar ɗan adam da sunan demokuraɗiyya ɗan adam ya fi kowa daraja a cikinta ita demokuraɗiyya ɗin babu wani littafi da Allah ya saukar daga sama da yake da darajar ɗan adam a gun mai demokuraɗiyya ɗan adam shi ne farkon mai daraja shi ne ƙarshen mai daraja abinda yake so shi za a yi kowa a ba shi dama ya je abinda ya ga dama ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya yaga littafin Allah ya ci mutuncin kowa sai a ce yana da ƴanci a rubuta a dokar ƙasa ma a ce an ba shi ƴanci to haka tsarin wannan sharrin na demokuraɗiyya yake a ba wa kowa ƴancin da ya fi duk abinda ya ga dama muna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan abubuwa na sharrace-sharrace da za su yi ibtalin shari'ar Allah su ɓata ta shari'ar Allah ita ce sama da shari'ar kowa da tunanin kowa insha Allah za mu zo mu yi magana akan wannan cikin ayoyi masu zuwa Allah ya sa mu dace maganar ta girma ne ko ba ta girma ai magana haka take ko ba a saba faɗa ba ne galibi wasu sun ɗauka nan ce democracy system ɗin zaben shi ne democracy zaɓe jefa ƙuri'a ba shi ba ne democracy zaɓe intikhab sunansa hukuncinsa daban amma shi matsalar democracy as a system da aka gina shi a kan ra'ayin ɗan adam shi ne sama da komai ɗan adam ɗin shi ne biyan buƙatarsa ita ce sama da komai to anan ne matsala take in ɗan adam ya haɗu ya yi ittifaƙi ya ce daga yau baya so ya ji an karanta ƙur'ani in duk mutanen unguwar suka haɗu suka yi wannan dokar demokuraɗiyya sai ta ba su dama ta ce to ya jama'a an sa muku doka kada kowa sake karanta ƙur'ani sa'a kuka yi ku musulmi ne a cikin wurin da ake musulunci kuke amma a wani wurin idan masu sa dokan nan suka ba suka ce daga yau doka ce kar ai kaza to shikenan fa in kai ka saba wa doka wannan yana cikin sharrorin da suke cikin irin waɗannan masaloli. Shi ɗan adam ɗin shi aka baiwa damar ya tuno abin da ya dace ya yi, ya cewa na Allah ba daidai ba ne. Kuma wallahi wannan ba ƙaramar matsala ba ce ga tauhidin musulmi, ba ƙaramar matsala ba ce ga imanin musulmi da alaƙarsa da Allah da yadda zai koma ga Allah, musamman a context ɗin abubuwan da za mu zo mu ji a ayoyin nan da za mu zo mu karanta. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu billahi annahu bi amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Za mu tattauna akan waɗannan misali insha Allah. Ya Allah ka tsare mu. Mu ci gaba yake cewa li anna shari'ahuma as-sami'ul basir. Shi ya fidda mu ko? Al-basiru Allah mai ji ne, Allah mai gani ne. As-sami'u mai ji ne, al-basiru mai gani ne. Yana ganin komai. Kuma ganinsa ba shi da iyaka. Kuma da jin da ganin siffofi ne waɗanda lam yasbiquhuma al-adam wa la yalhaquhuma az-zawal. Da ba babu su bane da sannan aka same su tuntuni. Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, kuma da cikakkiyar kamala. Sam'i ne ba irin na halittarsa ba. Allah yana ji ba irin jin da halittarsa suke ba. Halittarsa jinsu mahdudi ne, shi kuma babu abin da baya ji. Ai mun taɓa zancen a nan ko? Daga cikin maslahar kwanan ma mun yi zancen ina ji. Daga cikin maslahar da Allah ya sanya halittarmu ya sa iyaka ga abin da za mu iya ji. Abin da za mu iya ji yana da iyaka, inda komai za ka iya jinsa da ƙarfinsa, to da ba ka iya bacci ba. Kana sa kanka a filo, za ka ji abubuwan duk da ake a kowane gida, inda an ba da damar wannan aida an shiga uku. To amma a dabbobi, a kowanda in ya kare kansa ƙasa haka, zai jiyo abin da ke wajen kilomita goma, zai jiyo. Wani ma sama da haka, wani ta hanyar ƙanshi zai ji. To kai ka ƙaddara inda a ce ƙanshinka irin na kura ne, irin na ƙuda, idan wani kilomita 100 aka ce sai su jiyo ƙanshin wani abu. To kan zan da haka aka sa hancinka yana jiyowa abin aib, ba za ka iya zama lafiya ba. Duk warin kowa a ariyar gidanku da unguwarku kullum yana hancinka. Don haka wannan takaitawar da aka sanyawa da jinka da ganinka aka sanya musu limit, wallahi ita ma ni'ima ce ba ƙarami. Ko ba ni'ima ba ce? To ka gode wa Allah akan duk abin da Allah ya yi. Haka shi Allah, kamar yadda muka faɗa, wallahi Allah ba a cin gyaransa. In ka kalli halittarka kawai, komai da ƙadarin ya yi shi. Ya yi shi da gwargwado da iyaka, gwargwadon iya abin da kake so kenan. To kai da ɗan ƙwaƙwalwar ma da aka sanya maka tana da limit, duk da tana da yawa in an kwatanta ta da abin da wata ƙwaƙwalwar take. To amma sai ka ga kai wai za ka zo kana wata tumbatsa, ka farfashe, ka zama profesa, za ka ci gyaran Ƙur'ani, za ka ce abu kaza ba daidai ba ne. Ka yi ilimi mai faɗi, an ce maka kaza, ka ce a ni wallahi abin nan na kasa yadda hankalina zai kama. Kana da matsala. Ba wai wani nake nufi musamman ba. Haka wanda yake jahili shi ma bai karanta ba, shi kuma saboda jahilcin nasa shi ma bai fahimci addinin ba, a ce masa kaza shi ma ya ce bai yadda ba. Duk wanda ya jahilci wani abu dama ya fi gaba da shi. Allah kyauta. Shi yasa muke son kowa ya san girman Allah. Alal aqalla ka bambance zancen Allah daban yake da zancen sarki ko gwamnan garinku. Zancen Allah sama yake da na kowa. In aka ce Allah, to magana ta ƙare. Kada ka bari ka fifita zancen wani akan zancen Allah. An gane wannan abu? Wannan abun zuciyarka ta ɗauke shi kullum, shine dama tauhidi. Muje. Yace allazi la takhfa alayhi khafiyatun. Allah shine wanda wani ɓoyayyen abu baya ɓuya gare shi. Khafiyatun takhfa ala an-nasi. Ko? Wa hadhihi khafiya la takhfa ala Allah. Yawwa, wani abun ɓuya zai ɓuya ga mutane, amma ba zai ɓuya ga Allah ba. wallahi kowannan ya isa kaga girman Allah kowannan ya isa yanzu duk abin da ake fa a duniyar nan da zancen da muke yanzu ana irin sa a wani wuri irin a wannan lokacin yanzu a wata duniyar ana irin sa wani kuma yana can yana hayaniya wani yana zagin wani wani yana cin mutunci wani yana karanta Qur'ani wani yana zikiri duk Allah yana jin kowa kuma a lokaci guda kuma yana fahimtar kowa abin da ya faɗa wannan ya ishe ka kaga girman Allah cewa ba za ka saba masa ba saboda kai ba haka kake ba ƴaƴanka a gida daga katanga ta tsare tsakaninku suna can suna wani abu wallahi ba yadda za a yi ka sani in ba ɗaya daga cikinsu ne ba ka labari da haka kai ba kowa ba ne amma Allah komai yana ji babu wanda zai ɓuya gare shi kuma yana ganin komai da kowa komai yana gani kuma komai yana fahimtarsa duk wani yare na duniya shi ya halicce shi ba abin da za a faɗa a laye masa ba a yi masa wayo ba a cewa bari abu ta nan a kauce da ba zai gani ba ba a yi wa Allah wannan dole ne ka ji wannan abun ka fahimci girman Allah ta waɗannan abubuwan cewa kai Allah fa ya fi ƙarfinka to don haka in ya ce kaza to kaza ɗin nan ita ce gaskiya ka karɓa ka sallama ka miƙa wuya wa ya'lam kuma mutum ya san min masalihil ibadi ko in an ce Allah maɗauki yana sane daga maslahohin bayi ma la ya'lamun abinda su ba su sani ba shi ne abin da nake faɗa dangane da maslaharmu amfaninmu alherinmu abin da zai je ya zama mana alheri shi ya fi mu sani ko bai fi mu sani ba ya fi mu akwai abin da kai kake tsammanin alheri ne ashe ba alheri ba ne sharri ne gare ka to shi kuma ya riga ya sani tuntuni za ka shi ya sa ce kada kai kaza domin in kai kaza akwai matsala kaza to inda ya faɗa ka fahimta inda bai faɗa ba ma in ya ce kada ka yi to ka tsaya a kanka da ka yi ɗin saboda ya fi ka sanin me zai biyo bayan in an yi an fahimci waɗannan abubuwa yawwa to kafin mu je summa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi abin da ya shafi adalcin mu ƙarasa magana a kansa saboda la'alla lokaci mu cike zancen da shi adalci menene adalci a sanya abu a bigiransa kishiyarsa shine me zalunci shine a sanya abu ba a bigiransa ba kamar da akan fassara hikima ita ce a sa abu inda ba za a ci gyara ba saboda zuzzurfan tunani da ƙwarewa da ɗaɗɗiya da ake da ita sai ta sa in an yi abu to ya zauna a mahallinsa ba gyara to haka adalci ka sanya abu a inda yake daidai inda ya dace to wannan sanannen abu ne musamman a babin hukunci da shugabanci babban abu ne da ake nema malam Jalaluddin Al-Adawi Ash-Shafi'i wanda ya rasu 590 daidai littafinsa mai suna Al-Manhajul Masluk fi siyasatil muluk ya faɗi wata magana mai kyau da ta ban sha'awa na so mu ji ta tare da ku don fa'ida akan abin da ya shafi adalci yana cewa i'lam annal adla yace ka sani cewa shi adalci shine ashrafu awsaful malik ko al muluk a cikin siffofi da ake siffanta mai shugabanci ko sarki ko mai mulki da su to babu wanda ya kai darajar a ce adali haka ne yanzu kowanne fanni akwai abin da aka fi nema a gunsa haka ne ko da ana neman adalci to za ka ga kuma akwai wani abu da aka fi so a wurin injiniya me aka fi so ƙwarewa ko lissafi fahimtar abubuwa a wurin tambayin tambaye ku a wurin angofan yana neman amarya zai ce kyau ko ba haka bane to haka kowanne fanni in mutum yana neman abu akwai wani abu da ake nema to agun mai mulki ko mai yin shugabanci siffar da tafi kowace kyau a siffanta shi da ita shi ma yafi san a fade ta dangane da shi ita ce adalci ba fa'ida zuwa ce shugabanku mai kyakkyawa ne ko shugabanka ya iya ado shugabanku ya iya kaza da kaza shi ma ba zai so a ce wannan din ita ake yawan fada gunsa ba a kansa ba sai ya ga kamar ana tuhumar almubazzaranci yake amma aka ce masa adali to sai ga yafi kowa jin dadi haka ne ko ba haka ba to wannan a dabi'a ta dan adam haka abin wato yake shine abin da malamin ke nufi ashrafu awsafu almalik ko almuluk wa aqwam li dawlatihi kuma adalcin nan shi yafi tsayar da kuma dawwamar da shugabanci da mulki da gwamnati ta shi mai shugabanci me ake nufi da wannan aqwa miƙewa tsayuwa tabbatuwa dadewa ƙarfafuwa da rashin girgizuwa idan mai mulki ya zama mai adalci ne to Allah yana zaunar da mulkinsa sai dade musamman dai in ba irin wannan mulkin na zamani yanzu na demokradiyyar an san shekara hudu ba misali ba wannan bangaren dadewar ba to koda wannan din ne in aka samu adalci to yana tsayuwa da karfi kuma ana samun taimakon Allah wajen yadda za a gudanar da shi wahalhalun da wasu za su sha akan shugabancin mutane in mutum ya adalci wala sai ga Allah ya sauƙaƙe masa shi sai baccinsa irin wahalar da suke sha mutum karfe uku waye mutum ya kasa bacci wani ma har ta kai shi ga sai ya dan lankwami wani abu wannan wahalar Allah yana sauƙaƙe wa mutum wallahi in yayi adalci daga ya sa tsari tsarin nan ya ce ba zan kauce masa ba daga su masu neman sa su zo su ganshi ma karfe 2 na daren duk kila saboda ya saba wa tsarin ne za su to ya riga ya fita cewa ba za a yi ba kawai ga abin da za a yi kuma kowa ya san shi akan haka ciki nan sai ya tafi ya kwanta akwai wannan ko babu daga shi adalci mabudi ne da yake shimfiɗa wa mai shugabanci duk abin da yake so ya samu na natsuwa da kwanciyar hankali rashin sanin haka shi ke sa mutum yi tsammanin dabararsa ce za ta ba shi dama yin shugabanci wallahi dabarar mai shugabanci ba ita ce mai taimakonsa a matsayinsa dai na ɗan adam shi ne wannan ɗan adam inda mai shiga banɗaki ya fito to bai wuce hankalin kowa ba ƙwaƙwalwa duk irin ta ɗan adam aka ba shi don haka babban abin da zai ci nasara shi ne ya bi abin da Allah yake so sai kaga Allah ya ba shi i'ana sai kaga Allah ya kawo masa makusanta na ƙwarai domin su makusanta in ba na ƙwarai ba ne suka ga ƙwarai yake so to za ka ga sun tafi sun bashi domin ba za su amfana ba sai ana yin abin da ba daidai ba in kuwa marasa kirki suka tafi suwaye za su zo masu kirki za su ko kuma shi zai nemo su da kansa ce kaza yake so kaza yake so to sai ka ga Allah maɗauki ya taimaki mutum a kai kuma ƙebacinsa har da mun share kamar da ake cewa sannan yace ya annahu yab'athu ala ta'ati kuma shi adalci yana sanya mutane su yi wa shugaba da'a haka ne idan shugaba yana adalci to kawai daga yace ya ku jama'a ina bada umarnin mai kaza yanzu nan zaga jama'a duk an fito saboda me an san yana da adalci bai yi zalunci ba wa yad'u ila al-ulfati kuma yana kiran yana jawowa a samu haɗin kai da son juna saboda me ba a fifita kaza ba ba a fifita kaza ba ba a fifita wani ba ba a fifita wani ba kowa an yi mu'amala da shi sawasiya daidai wa daida to sai kowa aka kira shi taho cikinan sai taho kuma kowa sai ya ji yana son dan uwansa wannan na san wannan wannan ma na san wannan saboda adalci haɗin kai yake jawowa wabihi tasluhu al'amalu da adalci ayyuka suke gyaruwa ba sa ɓaci in dai za a yi adalci to za ka ga abubuwa suna gyaruwa. Watan mul amwalu, dukiyoyi suna haɓaka da adalci. In dai ana adalci to dukiya tana haɓaka. In ji wannan bawan Allah wani malami. Kuma da gaske ne. Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ce in aka bi dokokinsa me zai faru? Zai saukar da arziki. Ashe kenan saukar da arziki yana da alaka da bin dokokinsa, bin dokokinsa shine adalci. Watan ta'ishu ra'iyatu, kuma waɗanda ake shugabanta za su fantama. Wani ai dai kun san dai fantamawa. Yawa inti'ashi shine jin daɗi da morewa. Irin abin da kuke faɗa yanzu ko a sharo man meye? Allah ya kyauta. Wa takmulul maziyatu, kuma abinda Allah ya bambanta ɗan adam da shi, maziya da ɗaukaka da daraja, to sai ka ga ta kammala, ta ƙaru, ta cika. Allah cika mana ni'imominsa. Allah ya ba mu shugabanni masu adalci waɗanda Allah ya baiwa shugabanci. Muna roƙon Allah ya ba su damar yin adalci. Adalcin nan taimako ne gare su, adalcin nan taimako ne ga al'umma. Kamar da muka ambata, kwantar da hankali ne gare su, kuma daɗewa ne a gare su. Sai ka ga sun daɗe, shekara huɗun sai ta zo, ka ga suna ganin ma ta makara, sun daɗe suna jira, kwana kaɗan suke zuwa, a zo ma su sauka. In mutum ya yi abin da ya dace, to sai ga abin da ya dace a cikin mutane. Duk da mun san waɗannan al'amura suna da wahala, to amma duk da haka in mutum ya dage, tunda dai shi yadda ya ɗora wa kansa, da bai tsorata ba, ko in ce da mutum ya tsorata, da sai ce na bar muku abinku ba zan iya ba. Da ni yanzu da shugabancin kunanan masallacin kawai aka ban zance ba na so. Ba gari kawai ba, ballanta na local government, ballanta na jiha, ko a ce ƙasa, wallahi ba na so. Ba zan iya ba kuma ba na so. Ka zauna lafiyan nan, ni a guna. In san kai sunansa, to na fi san kaina a kan san ku. Ko ba ka bane? Ni a ce na zauna lafiya tsakanina da Ubangiji, ka je ka shiga aljanna ba hisabin kowa, ba ya fi ba? To ina ga abu a ce ga naka haƙoƙin na gida da mata da me, kuma abu a taro maka na al'ummar da suke zaune suna jin tafsirin nan, ballantana a ce duk garin nan, ballantana a ce duk jihar nan, ko a ce duk ƙasar nan baki ɗaya. A ce kowa sai an tambaye ka a kansa, ya aka yi kaza, ya aka yi kaza. Ta inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri yana cewa inna Allah ta'ala jama'a al-khayra kullahu wash-sharra kullahu fi hadhihi al-aya. Ya al-Hasan al-Basri, Allah ya tattara alherai baki ɗayansu da sharrori baki ɗayansu, duk ya ambata su a nan. Ma'ana kowanne da kishiyarsa. An gane? Yawwa, da riƙon amanan nan me aka faɗa? Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati. Me wannan riƙon amana me? Alheri ne. Tozarta amana me? Sharri ne. Ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Maganar ahliha shine subject din dama. Yin adalci wajen wannan shi ma menene? Umarni ne daga Allah, domin wanda za a bayar a tantance, a fayyace shi din ya cancanta a baiwa. Duk wannan yana daga ciki. Kishiyar haka zalunci ne shi ma. Sannan wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, shi kansa al-hukm bil adli. Ko ka iya cewa da maganar amana, da maganar adalci, da kuma wancan abin da ya shafi ba'a na wulatul umuri da za mu zo kansu, la'alla shi yake ishara zuwa gare su. To amma dai ya haɗa alherai baki ɗayansu a wannan guri, ya kuma haɗa sharri a wannan guri. Shi abin da ya shafi adalci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi magana akan falalar mai yinsa. Me yasa ya ambaci daga cikin mutanen da za su shiga inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah? Wa aka fara faɗa? imamun adil. Me yasa ba a ce imamun jamilul khilqati, imamun zarif, imamun sahibu amwal, imamun qawi, imamun mutajabbir, duk ba a faɗi wannan ba. Amma sai aka ce imamun adil, kuma ba a ce imamun mai tausayi ba. Kun gane? Ba a ce me yasa shugaba mai tausayi. Saboda me? Shugabanci da tausayi kadai baya tafiya. Shugabanci da tausayi kadai baya tafiya. Amma adalci fa, adalci ya kunshi da tausayin da kuma tsayawa daidai. A dawo da kowa kan hanya. Wanda ya murgude ce dawo, mai buƙatar a daidaita shi da bulala a sa bulala, mai buƙatar a raba shi da ransa saboda sauran al'umma su zauna lafiya, duk adalci ya tauri shugaba ya raba shi da ransa, shine a hada shi da hauni ya raba shi da ransa saboda me? Sauran al'umma su zauna lafiya. Me yasa aka bada damar masu hiraba, masu fashi da makami, masu kidnapping, masu meye, masu dauke mutane su kashe, masu fyaɗe su shiga gidan mutane su duk hukuncin su me? An yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Haka Allah shi. Dan ka in ka zo kana zancen tausayi da rahama, amnesty a rubuta musu, kowa ya laifi kawai zo a neman masa amnesty, ba inda za a zauna lafiya. Shi wannan tsayawa da take kafar mai laifi a zare masa ido a ce ba a nan ba, to wannan yana tattare da harkar shugabanci. To kuma ita ce babbar matsalar da take cikin wannan harkar ta demokrasi. Tana cikin babbar matsalar da take cikin harkar mene? Shugabancin demokrasi. Saboda shi mai demokrasi babban abin da ya dame shi, jama'a su zaɓe shi, su so shi, ya samu ƙuri'a. In ya tsaya ya sa wata doka da wani tsari, yana tsoron ba za a sake zaɓarsa ba. Shi kuma sake zaɓen nan nasa ya fi zaman lafiyar al'umma ɗin muhimmanci a gunsa, amfanuwar da zai a duniyance ya fi masa muhimmanci a kan yadda al'umma za ta zauna lafiya. Ina laifin mutum idan laifin ya ce ka yi tam guda da aka yi da adalci da tsaye da doka da za a ga alherinsa ya fi da a yi tam biyu, inda ana yin sama da biyun ma misali, a ce kuma da irin wannan tsarin lakwalakwan ne, duk dokoki babu su, kowa yana tsoron doka. Shugaba duk abin da ya ce a je a yi kaza, sai kawai wani ya tafi kotu ya kai shi ƙara, kuma sai a soke. Shi kenan, ba wani abu nake rifarin zuwa gare shi in particular ba. Ƙa'ida ce ta shugabanci, dole akwai tausasawa, akwai kuma mai tsayawa. Amma in kowa zai juya ka, to babu zancen shugabanci kwata-kwata a duniya. Dole ne shugaba ya zama, shi yasa ake son ya zama gwargwadon hali, in akwai dama a'lamun nasi a'qalun nasi, alal aqalla in bai zama haka ba, to ya zama ya jawo a'lamun nasi da a'qalun nasi suna tare da shi, ko ba haka ba, sun zama masu tunani irin nasa. Saboda maslahar shugabancin da maslahar da za a samu a zamantakewa ta mutane ita ce sama da komai, akan a bar komai ya taɓarɓare. Babu doka, babu inda za ka je ka kai mai laifi. Yanzu a ce a ƙasa irin tamu, ka ɗau mai laifi a kama ɓarawo ka kai shi gun 'yan sanda, wai a ce maka sai ka biya kuɗin abincin da zai ci. Wannan abin sai kai mamaki, ta ina irin wannan abu za a samu? Yanzu fama da kake da naka abinda za a ce a gidanka, za ka ji koko na ɓarawon da ya yi maka sata abin. Wato wani mutum ya ce shi ba zai iya tasawurin, ba zai iya fahimtar wannan abin a ce zai faru a duniya ba. Zai yana da wahala, sakwarkwacewar ta ɓaci. Don haka dole ne ka yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki al'umma da shugabanci mai kyau, mai adalci, mai ƙarfi da dokoki za su tabbata. Amma duk lokacin da mutum yake shugabanci ya zama tsoronsa wai dawowa kan kujerar yana kallon shekara hudu yayi tabbi ai ta daidaitawa da kowa saboda in yazo sake za a sake zaben sa saboda ba za a ce yayi kaza ba wannan maganar muhimmancin ta tsakani da Allah bai kai muhimmancin a gyara rayuwar mutane ko ta wata guda bane a gyara mutane wata guda shekara biyu shekara uku shekara hudu a ga alherai ai maka addu'ar alheri ka tafi ya fi maka kai din a matsayinka na mutum zaman lafiya da a ce ka bar kowa masu wannan ya zagi wancan wannan ya ci mutuncin wannan ba dama a dau doka akan wannan kawai saboda ba a so a bata da wancan banda abin da ma yake da alaka da son zuciya iri-iri na abin da ya shafi wannan jam'iyya da wannan jam'iyya da kaza da kaza da kaza da kaza shugabanci duk ba ruwansa da wannan kana hawa shugaba to al'umma duk taka ce da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba wajibin ka kai masa adalci wannan haka kaida take Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya taimake mu akan adalci malamai dangane da abin da ya shafi alkali saboda zamu tsallake wurin ne mu wuce ko lokacin yan na gaba daya saura minti nawa na babu bari mu faɗi yadda sauri ba na son mu sake dawowa kan wannan din ne insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi kan zancen mu na gaba daga cikin abin da malami suke ambata wallahi dubban mai alƙalanci da mai hukunci tsakanin mutane suna nan a cikin littattafai da yawa na siyasar shari'a da kuma adabul qadi manya-manyan malamai duk sun yi rubuce-rubuce a kai da yawa mutum ya koma zai fa'idanta da wannan daga cikin abinda nake so in fito da shi shine idan har a waɗannan abubuwan zan ambaci guda shida a nan ma ana buƙatar mutum ya adalci tun kafin a zo abinda ya shafi wato yin hukuncin shi kansa farko alƙali ya yi adalci tsakanin masu saɓani da junansu tun farko wajen shigowarsu zuwa gare shi yayin da ya zauna in a can ba ne ko a kotu yayin da za a ce ina wane shigowarsu to su shigo tare kada a kira ɗaya sannan kuma a kira ɗaya daban su shigo tare wannan tun daga nan shi ma adalci haka nan ya daidaita su wajen mazauni inda za su zauna kada a bai wani kujerar da ta fi ta ɗayan ɗaukaka irin kujerar da wannan zai zauna to irin ta za a bai wa ɗayan domin idan ɗayan ya ga alƙali ya bai wa ɗayan kujera mafi girma me zai ji zai raunana zai rasa confidence akan za a yi masa adalci ko ba za a yi masa ba shi kuma wannan zai ji wata ɗagawa ya nutsu cewa za a yi masa wani abu haka nan abin da ya shafi hatta kallo irin yadda ake cewa mutum wajen adalci tsakanin mata kallon da za ka yi to hatta kallon da za ka yi irin kallon da za ka yi wannan to shi za ka yi wa wannan hatta a wannan ana neman ka yi adalci haka nan wajen lafazi kar ka yi wannan tsawa da lafazi mai ɗaga sauti wannan kuma kana lallaba masa saboda sai a ga cewa kana risina zuwa gare shi to balantana a ce wai ga wani yazo kuma alƙali zai gaishe shi ya je ya durƙusa ya gaishe ai magana ta riga ta ɓaci alƙali ya durƙusa ya gaida wani kuma magana ta ɓaci Allah ya kyauta haka nan wajen iltifati waiwaye ya waiga ya kalli wannan to ya adalci irin yadda ya waiga ya kalli wannan haka zai waiga ya kalli wannan in ya waiga ya kalli wannan sau uku wannan ma haka sau uku haka nan wajen fito da hujjar yadda zai yi irin tambayoyin da zai yana matso shi ya fito da laifi ko ya fito da hujjoji ya fadi me yasa akai kaza to ya akai kaza akai kaza to irin hanyar da ya bi da wannan haka zai bi da wannan saboda duka ya tabbatar da adalci to in a wannan gurin ana neman mutum ya adalci ina ga zancen kai hukunci ba daidai ba ka baiwa wanda ba shi ne mai gaskiya ba ka ba shi gaskiya shi yasa musulunci babu addinin da ya kai shi adalci da kuma kira zuwa ga ayi abin da yake daidai muna roƙon Allah ya taimake mu aikata daidai Allah ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai da kuma yin dukkan abin da ke shi ne adalci. Muna roƙon Allah ya sa albarka a shugabanninmu, Allah ya tsare su, Allah ya taimake su akan shugabancinsu, Allah kada ya basu da dabarar su, ya basu dukkan tunanin wato yadda za a yi su yi abin da yake shine daidai gwargwadon abin da dan adam zai iya yi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaikumus salam.